أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا اخوان المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منا ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarun albarka yini lahadi daren litinin wanda yau muna 29 daidai ga watan ɗayan musulunci watan al-muharram yau hijira na da shekara 1446 daidai da 4 ga watan 8 na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka wanda ke daura da gidan Alhaji Sale mai nangi na unguwar Buba Shango a fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam littafin babban malami al-allama al-sheikh abdulghani bin abdulwahid ko abdulwahid bin abdulghani al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan yini da kuma lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin babu sayd kitabul at'ima babu sayd babi da yake magana kan farauta ko abin da ya kamata a ci idan an farautu da abin da kuma bai kamata a ci ba karatun yana shafi na 84 za mu tashi hadisi mai namba na 406 daidai a wannan littafi malike cewa an salim bin abdullah bin umar an abihi radiyallahu anhu daga salim dan gidan abdullahi dan umar wato shi salim jika ne a gun umar dan khattab kenan tana dan gidan abdullahi ne shi kuma umar ai kuma abdullahi dan umar daga babansa umar dan khattab Allah ta'ala ya kare da su qala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa manikitana kalban illa kalba saydin aw mashiya fa innahu yunqasu min ajrihi kullu yawmin qiratan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya rike kare inda ba karan farauta bane ko kare na kiwo ko kare na gadi ana fahimta ko ka daukare dan yayi ma farauta ko ka daukare dan yayi maka gadi ko ka daukare dan yayi maka kiyo to in dai ba wannan ayyukan kare zai ma ba haka kawai ka daukare ka rike shi dan wani abu daban ba wannan ba to Umar dan Khattab yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahu yanqasu min ajrihi yanqasu min ajrihi dalilin wannan kare kullun ana tauye ma ladanka kullu yawmin kullun iratan kamar girman dutsen Uhud guda biyu kullun kaga ina ma ka tara ladan haka ma hidaya dinga biyo ka bashi na ga alama a so sai kuwa kullun kamar girman dutsen Uhud guda biyu za a dinga janye ma aladanka indai ka rike kare ba dan wannan manufofin ba ana fahimta qala salim salim yake cewa kana abu huraira yaqul Abu Hurairah Allah ya kare da shi yake cewa aw kalba harfin ko kare da ake zuwa gona da shi wanda yake gadi a gona wa kana sahibu harfin domin shi Abu Hurairah manomi ne ana fahimta mutum ne mai yawan gonaki radiyallahu anhu hadisi na gaba daga Rafi bin Khadij radiyallahu anhu daga Rafi bin Khadij Allah ta'ala ya kare da shi qala yake cewa كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل حليفة من تهامة من كسان چه تارد منزان الله صلى الله عليه وسلم أذل حليفة Zulhulaifa shine gun daukan miƙatin mutanen Madina idan za su taho aikin haji anan suke daukan miƙati to a wannan gu fa asaban nasu jur sai yunwa ta damu mutane sahabbai sun fita da manzon Allah sun je daidai Zulhulaifa sai yunwa ta cin musu ga ba abinci a gunsu fa asabu iblan wa ganaman wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam fi uqriyatil qaum a lokacin suna tare da dabbobin su da raƙuman su na tafiya tunda tafiya ake daidai lokacin ko manzon Allah iya can bayan su kamar suna gaba da yawa manzon Allah iya bayan su shine fi uqriyatil qaum fa ajjalu sai suka yi gaggawa wa zabahu sai suka yanka wa nasabul qudura ko qudura iska girka tukunya suka zuba wannan nama da suka yanka to amaran nabi sallallahu alaihi wasallam bil quduri sai manzo Allah ya umarni wannan tukunya da aka dora wannan nama aka fara dafawa fa akfiat cewa a girke ce ta ture ta kasa an bayyana su makasama fa adala ashara min al ghanami bi ba'irin sannan bayan an samu ganima sai manzon Allah ya raba ganimar da aka samu aka kasa wani a bashi raƙumi ɗaya wani a bashi dabbobi guda goma in an baka raƙumi ɗaya to wanda yake gefen ka sai a bashi dabbobi guda goma ana fahimta shine ashara min al-ghanimi ba'irin a fahannada minha ba'ir sai wani raƙumi ya tunzura daga cikin raƙumin da aka raba na ganima ya fita a guje fatalabuhu fa'ayahu suka tafi neman wannan raƙumi da ya kubce cikin garke ya gudu ya wahalar da su ba a same shi ba wa kana min alqaumi khailin yasira to a cikin mutanen akwai wani mai doki mai hanzari doki iya da gudun gaske fa ahawa rajulun minhum bi sahmi sai wani hawa wannan doki ya nufaci wannan raƙumi da takwabinsa afwan da mashinsa fa habasahu Allah sai Allah ya bashi iko ya jefa mashi ya soke wannan raƙumi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li hadhihi albahaim awabid ka awabid alwahi waɗannan dabbobi kamar raƙuma da shanu su ma suna da wani furgici kamar yanda dabbobin daji suke da wani furgici din tamanadda alaikum minha duk wani raƙumin da ya tunzura ko wata dabba da ta tunzura ta gudu fasna'u bihi hakaza to idan har kuna so kama dabba ta ki tsaya ku samu wani abin harbi ku harbe ta ko ku jefe ta idan ta fadi sai a je a yanka ta an fahimta qultu sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna la qul adu gadan cewa goben nan akwai yaki da zamu fita zamu hadu da abokin gaba walaysa ma'ana muda babu bukatar tarda mu afanasbaha bil qasbi to idan mun kama abin yanka zamu iya yanka shi da faratunan mu ne alqas an gane ko qala sai manzon Allah yace ma an harad dama duk abinda jini ya zuba daga cikin sa wa zukrismullahi alaihi fakuluhu jini ya zuba kuma kuka ambaci Allah a lokacin da jinin zai zuba ku ci wannan dabba din amma laysa sunan wa dhufr banda farce banda haƙuri ana fahimta ba a yanka dabba da farce ko da haƙuri wa sa'uhaddisukum an zalika manzon Allah ce zan ba ku labari game da abin da yasa shari'a ta hana yanka da farce ko da haƙuri yace amma sinnu fa azam shi haƙuri kashi ne ba a yanka da kashi kuma wa amma dhuhru fa muda alhabasha kuma farce kamar rokar mutanen Habasha ne al'adar maguzawan Habasha ne suke yanka abu da farcen su ba musulmi ba al'adar musulunci ba ce an bayyana to wannan hadisi akwai darussa kamar guda biyu a cikin sa ko uku darasi na farko manzo Allah ya ce wannan tukunyar da aka girka nama a zubi da shi to sai malamai suke cewa naman da aka zuba a tukunyar har za a dafa to ba halal bane wasu ma suna ganin kamar naman jaki ne jaki suka farauta suka bige suka yanka suka zuba naman a tukunya za su dafa domin yunwa ta dame su manzon Allah da ya ga haka ya ga naman jaki ne sai ya ce a zubar da wannan naman ba za a ci ba fiqhu na biyu shine in an samu ganima in har raƙuman ba za su saba wa kowa daidai ba an samu raƙuma da dabbobi to idan an ba wa na raƙumi dai to dayan wanda bai samu raƙumi sai ba shi dabbobi guda goma ana fahimta irin wannan kaso manzon Allah yayi fiqhu na uku shine dabbar ka kamar ragonka ko akuya ko saniya idan har tara zana ta fita a guje akai akamata ba akamata ba to manzon Allah ce a mata hukunci irin na dabba farauta ana fahimta a mata hukunci irin na me dabbar farauta dabbar farauta ai harbin ta ake ko a jefe ta to ko kai ne zabonka yi kubuce ko kazar kana ne maka kama bata kamu ba to ma'aikin Allah ya ce in dai har ta gaji da kai bata kamu ba to a mata irin yanda ake wa dabba farauta ana fahimtar wannan idan sane ya fita a guje to za ku iya bin sa idan bai kawo ba ko a wani abu abin hawa abi sai a jife shi ko a harba masa mashi ko a jefe kafafuwan idan ya fadi to shikenan sai a je a yanka shi duk wannan ya halatta bisa koyar wannan hadisi da ma'aikin Allah ya ce fasna'u bihi ka hakaza ko kuma dabbar ku ta yi tumbe ta razana ta burke ce aka kasa zuwa kusa da ita kuma kuna so ku yanka ta to sai ku aikata ta irin aikin da ake wa dabba farauta ana fahimta idan an yi haka ta fadi an ci ba matsala a harbin ma idan aka yi harbi da bismillah ya je ya samu dabbar kuma ta fadi ta mutu to za a iya ci domin haka hukuncin dabba farauta yake idan ka harba kibiyarka da bismillah sai ta kashe dabba kafin ka je ta mutu to wannan bismillah da kai ta harbin ya wakilci yankanta za a iya dafawa a ci ba matsala an fahimci nan kuma abu na gaba ba a yanka da farci ba a kuma yanka dabba da abin nan da hakuri an fahimta ba a yi domin aikin Allah ya hana ya ce ita hi farce kashi ne haƙuri kashi ne farce kuma wuƙa ce ta mutanen habasha al'adar maguzawan habasha ce ba ta musulunci ba ce wani fiqhu na gaba a hadisin zaman fahimci kan cewa duk abin da aka yanka shi in dai an ce bismillah to za a iya ci ana fahimta in dai an ce bismillah za a iya ci wani fiqhu ma da baya karatu har mata ma an sun yanka za a iya ci sosai kuwa mace za ta iya yanka ba ma sai da larura ba ta haihu za a mata yankan suna za ki ce hajiya zo ki yanka sosai kuwa ko za a yi layya ka ce ki ma yanka sharɗin da ake bukata da ta ce bismillah lokacin da za ta yanka wannan shi ne kawai amma yankan mace halal ne a ci har wani malami yake cewa to ba za ku iya yanka dabba ba kuma ku ki yanka mazajen ku haka ne mana za ta ita ba za ta iya yanka dabba ba to sai ko ta ji tsoro kuma in ta yi daren kure ta dauka ta caba wa mijin kaga yanka dabba shine mafi ala ko kuma shine aula akan tausayi ga wanda zai iya yanka mutum to wannan dai shine abinda aka cira to cikin hadisan na abinda ya kamata ƙara fahimta babi na gaba al-adahi babi zai magana game da lahiya al-udhiya ita ce layya al-adahi kamar dabbobin da za a yanka da yawan layyar ana fahimta Anas bin Malik radiyallahu anhu yake cewa kale yace daha annabi sallallahu alaihi wasallam bi kabashaini manzo Allah ya yi layya da raguna guda biyu amlahaini kosassu masu kitse shine amlahaini kosassu kuma aqranaini masu kahon huna kahon suna su manya manya ne zabahahuma biyadi manzon Allah wannan raguna guda biyu da hannunsa yanka su gaba daya wasamma wa kabbara yace bismillah wallahu akbar an fahimta kine wasamma wa kabbara yace bismillah yace kuma wallahu akbar lokacin da zai yanka wa wada'a rihilahu ala sifahihi ba da ya durkusa sai dora gwiwarsa akan wuyan a danne wuyansa na kuma sai a yanka ana fahimta wannan hikima ce ta sauƙaƙawa daba in za a yanka ta a danne wuyanta sannan ko a kama wuyan a ja sannan mai yankin ya yanka al-amlah hine al akbar wa huwa alladhi fihi sawad wa biyad ko amlaha shine ragon da yake akwai baki da fari a jikin sa kamar kafafuwan baki da fiskar kuma sauran jikin fari gaba daya ana fahimta shine amlaha amlaha ko koshashe ko me wannan sufa din to malan hadisi da ya kawo a babin laye gaba daya ya halatta ka yanka laye da kanka kuma abin da yake faɗa wajen karatun yanka shine bismillah wallahu akbar ko layyen neman ka yaka yayi in za ka ƙara Allahumma haza minni wa laka rabbana taqabbal minni shikenan kuma ya halatta kai wakilci wani ya yanka ma ya halatta ana fahimta kuma ya halatta in Allah ya hore ma ka yanka fiye da daya tunda manzo Allah ya yanka biyu da kansa sallallahu alaihi wasallam didakan cewa ma ana cewa dayan ya ce Allah wannan na Muhammadu da iyalan gidansa dayan kuma na al'umma tani wanda Allah bai ba su dama ba har zuwa alkiyama wata ruwaya an ce manzon Allah yayi wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na gaba a hadisin wani fiqhu halau ana so in zai yi kai layi da irin wannan ragon koshishe wanda yake iya da kafafu bakake da fiska kuma jikin safari har in zai yi kana da iko kai da irin sa domin manzon Allah da irin sa wani wata siffa ta gaba ta layi mafi daraja shine kai da mai kaho sosai alayya ana so ragon ya zamto mai kahohuna ne sosai domin da irin sa manzon Allah yayi layyi sallallahu alaihi wasallam an bayyana nan kitabul ashriba littafi zai magana game da nau'in abin sha abin da ya haramta a sha daga cikin abubuwan da dan adam zai iya sha an abdullahi bin umar anna umara qala abdullahi bin umar Allah ya kare da dadi shi yake cewa umar dan khattab kale shi ala minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam umar ya fadi wannan magana akan minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bayyana yace amma ba'du ayyuhan nas yace bayan haka ya ku mutane innahu qad nazala tahrim al-khamr haqiqa haramcin giya ya sauka ma'ana akwai nassi da ya sauka wajen haramta giya a shari'ance da can giya ana sha farkon musulunci amma ana tafiya ana rage mata ƙarfi ana rage mata ƙarfi har ta je gunda Allah ya haramta ta gaba daya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal adlam sayti rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun sai Allah ya nassanta da wannan aya ta cikin suratul maida ya haramta giya gaba dayanta to shine nan Umar dan kalbi ke tunatar da sahabbai yake cewa haƙiƙa haramcin giya ya sauka ta hanyar wahayi wahiya min khamsatin ita giya ana yin ta daga nau'in abubuwa guda biyar min al'inab ko ayi giya da inabi wa tamr ko ayi giya da dibino wal asl ko ayi giya da tittikaran suma wal hinta ko ayi giya da alkama wa sha'ir ko ayi giya da sha'ir a wancan lokaci da waɗannan abubuwan ake giya an fahimta kaga ma duk halal ne a musulunci da inabin da alkamar da zumar an fahimta da sha'ir din duk halal ne duk halal ne da dibina to amma ta yaya suka zama giya ana sarrafa su ne ta wani nau'i har su kai wani lokaci har su ba da wani sakamako na maye shi yasa manzon Allah ayi wani hadisi a wannan bangaren wanda yake yafi kowane hadisi ma fito da abu fili sai ya ce kullu muskirun khamr wa kullu khamr haram yace duk abin da zai saka maye giya ne ko menene ko fura da nono ka siya ka ajiye dan ta yi kwana da kwanaki ka sha ka yi maye ya zama giya ko kwaya ce likita ya rubuta ma ka sha dan ka samu lafiya kai overdose nata dan hankalinka ya fita ya zama giya duk abin da zai kawar ma da hankalinka manzo Allah ya ce giya ne ko halal ne a ci a sha ka sarrafa shi ta inda zai bugar ma da tunani da hankali to ya zama giya a shari'ance ana ba mitara to kun ga duk wani abin da aka lissafo duka halal ne amma shi dan ya kayyala musu tsuma su a sasa a wani abu a damfare su ko a rufe su bashin iska har su kai wani lokaci in sun kai wannan lokacin to kuma duk wanda ya amfani da su zai iya buguwa. Ana fahimta? Ai ko yanzu akwai kwayan da likita ya yi ta dan magani ce. Asalin ta magani ce. Amma yau an so daga cikin mutane sai su jirkita kwayar abu da ya ta wata hanya sai da bugar. Ko ai overdose nata. Ko a sha ta bayan da aka ce a sha ba, bayan da likita ya rubuta ba. Ana fahimta? Ko maganin tari shi ma a sha shi da yawa fiye da abin da yake za ka sha ya baka maganin sai ya gusarwa da mutum hankali ya zama giya. Duk abin da za ka sha shi hankalinka ya fita to ya zama giya a shari'a. Ana fahimtar wannan? To sai Umar ɗan Khattab ya ci gaba da cewa wal khamr ma khamar al aqala, ita kuma giya ita ce abin da ta lullube hankali. Duk abin da zai rube ma hankali ka yi abu wajen hankalinka ya zama giya. Ka bugu ka yi wani abu wanda mutum cikakke mai hankali ba zai yi ba, shi ne ma khamar al aqala. Wa thalathun wajidtu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ahida ilaina fiha ahadan yantahi ilai, yace akwai abubuwa guda uku na bura ci a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wata magana warkakkiya a kansu wanda ba inda za mu ƙara neman istinbadi ko maganar wani. Na farko yake cewa aljaddu kaka, kamar game da ɓangaren gado yake ne, gadon kaka ya yake. An fahimta? Wal kalala, ko mutumin da ya mutu ba uwa ba uba ba ɗa ba jika shi ne kalala. Ana fahimta? Ya mutu a garin musulmi kuma iya da dukiya, to ya za a iya da dukiyar? Wa abuwa min abuwa fi riba, da kuma manzon Allah da ya ce riba tana da ƙofofi 63, to da a ce manzon Allah ya mana bayani game da ƙofofin nan gaba ɗaya, to mun so haka ta faru. To amma manzon Allah duk sai ya ba da su a dunkule, sai kuma sahabbai wa an so daga cikin suka fassara ko suka yi ijtihadi wajen bayani. Al-kalalatu man la aba lahu wa la walad, kalala shi ne wanda ba shi da uba ba shi da ɗa, haka yake ba ɗa ba uba. Hadisi na gaba, an Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin, Aisha Allah ya kare dare ita, annabi sallallahu alaihi wasallam su'ila anil bit'i, an tambaye manzon Allah game da tittikar wannan zuma, ita ce al bit'i, tukar zuma. Fa qala, sai manzon Allah ya ce kullu sharabin askar fa huwa haram, duk abinda za a sha ya bugar to ya zama haram. Idan wannan tittikar zuma za a sha ta don neman lafiya ko don aji zaki halal ce, in za a sha ta don ta bugar ko a mata wani sinadari ta haukatar da mutum ta zama haram. Shi ne ce kullu sharabin askar fa huwa haram, duk abin da za ka sha ya kawar maka da hankalinka to manzon Allah ya ba shi suna haramun ne kuma giya ne. An fahimta? Albitu nabizul asli, ita bitu shine tuttukar zuma, a tace zuma wannan tuttuka ta ita ce bitu. Hadisi na gaba, an Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, daga Abdullah dan Abbas Allah ta'ala ya kare yarda da su, kale yake cewa balaga Umar anna fulan ba'a khamran, labari ya samu Umar dan Khattab lokacin iya khalifa, aka ce ya amirul mu'minin akwai wane wane ya ji ya sayar giya, ba yi ba sha yi ba amma ya ji ya sayar an ba shi kuɗin. Ana fahimta? Faƙala sai yake cewa qatalallahu fulan, Allah ya la'anci wani, aka kuma ɗan kaɗabe shi. Shi wannan wanda aka ba shi labari ya sai da giyar ya yi amfani da kuɗin, sai manzo Allah ke cewa Allah ya la'anci wani, alam ya alam, shin bai sani ba ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu al-yahuda, Allah ta'ala ya la'anci yahudawa, hurrimat alaihimul shuhum, an haramta musu cin kitsan dabba, fahamiluha faba'uha, histattar wannan kitsan dabba sai ji su siyar sai a ba su kudin su kashe. Shine hawa, shine Hausa suke cewa an ki cin biri an ci dilago, to wannan shine shi ba shan gire ba amma ya sana'anta gire ya ce ya siyar. Waɗannan kuma kitsan da aka haramta musu ba su ci ba, amma sun tara sun ji sun siyar an ba su kuɗin sun kashe. Kamar yanzu ma da ake cewa akwai wasu bargun musulmin da suke sai da kare, kare in dai ba na farauta bane ko na kiwo ko na gadi to sai da shi daidai yake da kaci kara an fahimta daidai yake da kaci kara shi ma jaki abin da yake sa ake sai da shi aikin da yake aka sayar ba wai naman jakin ba tunda jaki iya aiki yayi iya daukan taki iya daukan yashi ana abubuwa da shi sosai to wannan aikin aka saya ba naman aka saya tunda da in zai fadi ya mutu sai dai gan shi ya mutu dan ba za ka iya cin sa ana fahimta wannan shine insha Allah kitabul libas littafi zai mana magana game da libas tifa tufafi da ya halatta musulmi yasa da wanda kuma ya haramta musulmi yasa an umar bin khattab daga umar dan khattab radiyallahu an Allah ya kare da shi kale ke cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يش لا تلبس الحرير كما ذا kada ku yi ado da tufar alhariri ana bayyana ta innahu man labisahu fi dunya lam yalbathu fi alakhirah duk wanda ya sashi a duniya to manzo Allah ya ce ba zai sanya shi a lahira ba ba raban sa a sanya na gidan aljanna kenan ana gane yako Al-harir haramun ne duk kudin ka siyo kasa shari'a ta ce kai musulmi bai dace ka sa wannan ba shari'a ta haramta ba shi wa an Khudhaifah bin al-Yaman Khudhaifah bin al-Yaman radiyallahu anhu Allah ya kare da su shi qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa la talbisul harira kada ku sanya tufar al-hariri wala dibaji kar ku sanya dibaji shi dibaji shine abin da aka saka hi saka mai kauri ta alhariri ana fahimta saka mai kauri ta alhariri yine dibaji wala tashrabu fi aniyati zahab wal fidda manzo Allah ce kuma kar ku sha abin sha a kofin da aka yi da zinariya ko azurfa duk kudinka a musulunci haramun ne ba za ka sha ruwa da aka yi da kofin zinare ko azurfa ba wala ta'kulu fi sahafihima kar ku ci abinci a plate plate nasu a ce an yi plate da azurfa dan isa ko an yi plate na cin abinci da zinariya dan isa da kasaita to kai musulmi manzo Allah ce haramun ne ka ci abinci a cikin wannan fa inna halahum fid dunya shi azurfa ai plate ko kofin cin abinci da shan ruwa da ita ko azurfa ko zinariya yace wannan ne in duniya ne amma imta ta inna halahum fid dunya nasu ne in duniya yahudawa da nasara amma wala kun fil akhirah kuna ku iya lahira iya gidan aljanna amma imta kun ga wannan shine a kullun abinda musulmi ya kamata ya ƙara fahimta game da musulunci dukkan rayuwarka dukkanta ba a yadda kai wani motsi ko zama ba face sai abinda shi da shi kaga wannan dukiyar kace ba waye Allah noma kai ko kasuwanci kai ko tarawa kai to amma akwai abin da ko kana so ba za ka yi ba haramun ne ana fahimtar wannan ko kana so ba za ka yi ba wannan kuma shine musulunci yasa aya ta zo cikin suratul an'am qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace musu inna salati sallolina da nake wa nusuki da yanka ko aikin haji wa mahayaya da rayuwata wa mati da mutuwata duka tana ga Allah ana fahimtar wannan karfinka shi ma akwai iyakar aikin da shi za ta jike da shi dan kana da karfi ba za ka je ka bigewa ne ba ko ka je ka farka shagon wane ko ka je ka cinnawa kayan wane wuta karfinka ne lafiyar ka yanzu amma abin da ka aikata haramun ne ana fahimtar wannan da kyau saboda ka duk abin da za ka yi a matsayin ka na musulmi to in kana so ku haɗu da ubangijinka lafiya to sai ka ɗora wannan abin da za ka yi a mizanin shari'a ta ce ka yi e sai ka je ka aikata ta hana ka ka yi e ba za ka aikata ba ku duba abin da ya shafi dukiya ba kuɗinka ne ba maki noma kai ka samu ba maki aiki kai ka samu ba maki kasuwanci kai ka samu amma sai ce cewa wala tubazzir tabazira kar ku yi almubazzaranci kar ku yi abu fiye da buƙatar ku ta dukiya dukiyar ka ce taka ce amma akwai limit da Allah ta'ala ya sanya maka akan ta kar kai abin da wajen bukata ne kai kawai dan anuna ka isa ko kai wani mawadaci ne ko kai isasshe ne to duk abin da kai hafi out na bukata to ya zama haram harama Allah ke ce innal mubazzirina kanu ikwa na shayati wanda za su dau duke su dinga kashe ta ta inda bai dace ba ta abin da ba bukata bane to wadannan in kunshi dan ne ana fahimtar wannan saboda ka ganin kudin ka ne dukiyar ka ce amma aka ce duk kudin ka haramun ne ka siyo tufa ta alhariri ka sa a cikin ka haramun ne duk kudin ka haramun ne ka ce amma kofin shan ruwa na azurfa ko zinare kana sha haramun kake aikata ana fahimtar wannan to duk rayuwarka haka take musulunci akwai inda ya ajiye ka akwai inda ya tsaye da kai shine malam mai akadir yake cewa wai kifa inda amrihi wa nahyi a matsayin ka na musulmi ka tsaya gunda aka ce ka tsaya kuma ka aikata abin da aka umarce ka amma kullun abin da dayawa shi da yake shigowa wanda ai kudi na ne ni na samu ai kudi na ne ai ba naka bane zan yi abin da na ga dama to a shari'a ta sama iyaka shari'a ta sama iyaka ko ai dama ta ce ko office ina ne ai dama ta ce ai ina da fawa akan abu kaza to power sai ka gwada ta da musulunci yayi ce in musulunci ya haramta wannan power ba za ka yi aiki da ita ba a matsayin ka na musulmi ana fahimtar wannan yasa duk wanda ya fahimci wa addini a irin wannan tsarin ya huta ba za ka taba ganin su a gunda addinin yace ba za a yi ba amma in ka fahimci addini kawai Allah da manzon Allah a masallaci ka zan su amma sauran bukatunka a waje ba Allah ba manzon Allah to shikenan mutum in yayi wasa zai mutuwar magudanci zai mutu a wajen musulunci tunda shi addinin musulunci manhajul hayat duk rayuwar mu a cikin musulunci take ba wani abu da zaka yi wajen musulunci babu shi hatta kaki ka tofar akwai yanda musulunci yake kai hatta shiga ban daki musulunci bai kyale ka ba hatta tsugunnu musulunci bai barka ba hatta kafar da zaka fara sawa a ban daki da wanda zaka fito akwai yanda aka ce kai hatta sanya tifa akwai yanda aka ce kai hatta cin abinci akwai yanda aka ce kai ya gulam samillah wa kul bi yamini wa kul amma yadi manzo Allah ke koyi Abdullahi dan Abbas cewa ka ce bismillah idan ka ci abinci sannan ka ce da hannun dama sannan kuma ka ci gaban ka ana fahimta duk abin da ka sani duk abin da ka sani musulunci yace ga yanda zaka yi abu ga yanda zaka yi ga yanda zaka yi haka ake so to bin musulunci a haka to shine mutun zai waye gari ya zama cikakken musulmi a gun Allah amma a yanzu nan maganar da nake yi to gaba da yawan mu mun bar Allah da manzon Allah a masallaci da yawan mu a office din mu ba a maganar Allah da annabi da yawa a kasuwar mu ba a maganar Allah da annabi da yawa a kaza din mu ba masa Allah da annabi a ciki wannan kuma hadari ne ba daidai bane a matsayin ka na musulmi duk abin da zaka yi ka tuna yaya shari'a ta ce kai ta halaltar ma kai eh to ka tafi guwa hayar ka ci gaba ba ta halaltar ma kai ba to ka tsaya karka aikata Allah ya samu gane sai malik ya cewa an barra bin azim hadisi na gaba da barra bin azim radiyallahu anhu kale yake cewa ma ra'aytu min zilimma fi hullatin hamra ahsan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahu sha'run yadribu ila mankibai ya'idu ma bainal mankibaini laysa biqasirin wala bitawil barra yake cewa ban taba ganin mutum wanda yake da zubabban gashi da zai zo sai tunkunnan sa ya tsaya ba shine limma manzon Allah gashin sa ba tsaye tsaye yake ba a kwantowa yake in ya kwanto kuma iya zuwa daidai kunnan sa haka ya tsaya yace ban taba ganin mai irin wannan yanayin gashin kan ba yayi ado da wata jattifa ta masa kyau kamar yadda wata na taba ganin manzon Allah ya sa jar alkyabba ban taba ganin wata tifa ta yi wa wani mutum kyau in ya sa ta ba kamar yadda daga manzon Allah ya yi idan manzo Allah haka yake duk abin da ya sake wuke masa kuma abu baya masa kadan baya masa yawa shi ko takalmi manzo Allah ya sa to daidai kafa zai yi ko jabba ya sa to daidai jikin sa ta yi manzo Allah ba za a kama wani abu da ke sa waya mai yawa ko kadan ba yi zai yi duk abin da zai amfane daidai da hili sallallahu alaihi wasallam ana fahimta to shi barra yake ce ban taba ganin mutum da ya ado kuma ado yake masa kyau kamar yadda manzo Allah yake ado sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa lahu sha'run yadribu ila mankibai iya da gashi wanda yake bugun kafadunsa iya sakowa har kafadunsa an fahimta gashin manzon Allah idan ya zubo har kafada yake hawa sallallahu alaihi wasallam ki ne yadribu ila mankibai ba'idu ma baina almankibaini ko ba tsakanin wuyansa da kafadarsa akwai tazara ba da kushin wuya gare shi ba tsakanin wuyansa da kafadarsa akwai tazara ana fahimta laysa biqasir mazala ba huntu bane wala bi tawil ko ba zan kalile bane haka yake kaga wannan siffa ta manzon Allah yake fara sallallahu alaihi wasallam da kuma irin yanayin da yake satifa da kuma yanayin yanda tifa take masa kyau sallallahu alaihi wasallam ana fahimta hadisin gaba shi ma daga Barra din Barra bin Azib radiyallahu anhu kale yake cewa amarna rasulullahi sallallahu alaihi bi sab'in wa nahana an sab'in manzon Allah ya umarce mu da yin wa an sabuwa guda bakwai sannan kuma ya hane mu da aikata wa an sayuka guda bakwai ana ganewa amarna bi sab'in nahana an sab'in ya ba mu doka da umarni mu aikata wa an sabuwa guda bakwai kuma ya hane mu game da aikata wa an sabuwa guda bakwai amarna bi iyadatil marid na daya manzon Allah ya mana umarni mu je mu gano mara lafiya iya cikin haƙul muslim alal muslim haƙin musulmi akan musulmi idan bai da lafiya ka je ka gano shi matakar zaka iya zuwa gun da yake jinya din ana fahimta abu na biyu wattiba aljana'iz ko janaza manzon Allah ya ba mu umarni idan an mutu maraka gawa mu bi ta je a binne ta dai da cewa wannan fardhu kifaya ne amma kuma iya cikin abin da ake kwadaitarwa musulmi ya aikata ana fahimta ita sallar gawa da raka gawa a binne ta wani lada Allah yake dauka yake biyo mutum yayi wannan aiki an ce idan mutum ya sallaci gawa za a bashi lada kiradi guda daya kiradi kuma shine kamar girman dutsen Uhud na lada ana fahimta idan kuma aka yi sallah da shi aka raka gawar za a je a binne ta da shi to wannan iladan za a linka shi biyu a sake rufa masa a bashi ana fahimta wannan kaga ashe halattar jana'iza da kuma kokarin raka ta zuwa makabarta abu ne wanda shari'a ta kwadaita kuma akwai lada mai yawa kan sa shi yasa wata rana manzon Allah yake cewa yazo cikin sahabbai yake cewa da safiyan nan wane ne yaje gano mara lafiya sai sayyidina Abubakar yake cewa ana ya rasulullah naje na gano mara lafiya yace a safiyan nan wane ne yaje ya raka gawa aka binne ta da shi sai ce manzo Allah na raka gawa yau an binne ni da ita an binne ta da ni yace a safiyan nan waye tahi da azumin nafila yau sai na Abubakar yake cewa manzo Allah yau din nan azumin nafila ne a yau din nan waye taimaki wani daga cikin bayin Allah ya taimaka masa biya masa bukatarsa sai na Abubakar ya ce gani ya rasulullah yau akwai wani bawan Allah ya zo na taimake shi sai ce ba wanda zai hada wannan abubuwa guda hudu a yini ya aikata su face ya zama dan aljanna an fahimta in dai ka hada wannan aikin a yini to manzo Allah ki ta dan aljanna ne yake aikata irin wannan aikin gano mara lafiya yana ci raka gawa iya ciki azumin nafila sannan kuma da taimakon mai garman gari an fahimta kaga wannan bawa wani wahala a yanzu ba wani wahala yanzu duk ran da ka tahi da azumi duk ran da ka tahi da azumi ko karfe 10 ko karfe 2 ko karfe 4 ka je general ko fmc zaka samu sallar gawa amma ba ba ungurku kullun ne inda ka je karfe 10 ko karfe 2 rana ko karfe 4 yamma ya kasa sallar jana'iza ko 11 yau ko 11 ko karfe 1 duk wannan lokutan da ake sana sallar gawa ne ka tahi da azumi ka je kai sallar jana'iza kuma an ka je asibiti ma za ka yi zawa gano mara lafiya
ko ka san mutum ko baka san ba zaka iya zuwa inda marasa lafiya suke kwanci sannan ku sannan ku Allah sauka Allah ba ku lafiya Allah ba ku lafiya shikenan ka dau azumi ka je ka duba mara lafiya ka zo kai sallar jana'iza a go ka fito ka gona mai dan karamin karfi abinda Allah ya hore ma aljin ga ku ka bashi shikenan ga gaba manzo ya ce duk wanda ya aikata wannan aikin ayyini to face zama dan aljanna Allah ya ba mu ikon aiwatarwa ana ganewa sai yake cewa a gano mara lafiya sanan da raka gawa wata shimitil atish manzo Allah ya ce mu gaida mai atishawa duk wanda ya ce yayi atishawa ya ce alhamdulillah to kace masa yarhamukallah shi ma umarni manzo Allah ne mutum yayi atishawa ya gode wa Allah kai kuma gaishe shi wa ibrar al khasm da kuma kubutar da wanda ya rantsuwa duk wanda ya ce wallahi in dai once ne kuka dade to kai yadda kawai shikenan wallahi kaza ne to kai yadda hidi in ka goda shi kaga ya ma rantsuwa ya cuce ka to wannan ba a ce ka yadda da shi ba in dai har mutun yayi rantsuwar da za ta sai kafara ana so kada ka yadda yi kafara ka kubutar da shi daga wannan rantsuwar ana fahimtar wannan wallahi tallahi idan mun je wajen sa zai ba mu misali ni na san zai ba mu wallahi to dan Allah idan sun zo din ka daure ka bayar karka sashi kafara dukkan kantarsa ba su tafi ana gane ya ko ai wallahi tallahi in mun je za mu same shi to kai da a same ka din dan in ba a same ka ba kai wa zai kafara to ana so ka dinga kubutar da mai rantsuwa karka zama sanadiyar yin kafara ga masu rantsuwa haka manzon Allah ya ce mana sallallahu alaihi wasallam abu na gaba awul muqsim ko wanda ya rantsuwa wa nasrul mazlum wa nasril mazlum sannan manzon Allah ya ba mu ummanni mu taimaki wanda aka zalunta duk wanda aka zalunci yazo iya neman taimakon kuma zaka iya taimaka masa ka taimake shi in dai an zalunce shi ya kama koke kuma zaka iya taimaka masa ka taimake shi umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ijabatu da'i manzon Allah ya ce mu amsa kira in an kiraye mu game da wani aiki na alkhairi mu amsa wane zo da Allah ina gayya ta daurin aure in kana da lokaci kaje wane akwai walima da zai a gidana in kana da dama kaje wane ina abu kaza ina so kaje ka gani ni alkhairi kaje ana fahimta in kuma baka da damar zuwa to kai sanar da shi wane daidai lokacin nan gaskiya akwai uzuri dan kar ba gani ba baka ji dadi ba daidai lokacin da ka sa to an yi samu kilaji kai hakuri Allah ya sa albarka shikenan amma kar ka bi gayyatarsa kuma ka san ba za ka je ba ka ki zo wannan ba daidai bane in har wani ya gayyace ka wani nabi zai ƙara gayyatar ka to na farkon za ka je wanda ya fara zuwa ya sanar da kai tasa za ka je ka ana fahimtar wannan to lalle ilallah duk wanda ya gayyace ka har ka sa ta alkhairi to ma'aikin Allah ya ce ka amsa wannan gayyata da ya maka ka amsa ka je ka mai fatan alkhairi ka tashi abu na gaba da manzon Allah ya ba mu umarni mu yi shine bayan ijabatu da ifsha assalam ya da sallama duk wanda ya gani assalamu alaikum to wannan abu ne mai kyau ya samu a wani hadisi aka tambaye manzo Allah yake bada labari cewa an ce da shi ayyul islami khair daga cikin dabi'un musulunci wacce ce tafi alkhairi a cikin dabi'ar musulunci sai manzo Allah ce tut'imu ta'am shidda abinci a ce kana dafa abinci kana ci da bayin Allah kana sai musu abinci kana ba su to ka hawo wata kololuwa daraja a cikin musulunci ana bayyana kuma kun ga hakan akwai laifuffuka da yawa in dai tsakaninka da Allah ne wallahi Allah zai fahimi zai yafe musu kuma Allah zai dinga baka kariya daga dukkanin cutarwa da mugunta a rayuwa in dai ka dau salon taimakawa mutane da ci da su abinci wannan surru ne a rayuwa in dai kana da hali ka jarraba wannan an adam Allah zai dinga baka kariya wajen cutarwa su kuma abu na biyu in dai laifi ne tsakaninka da ubangiji ba wani kazalinta ka cuta ba to ci da bayin Allah da sanya musu farin ciki a ransu to iya zama sanadiyar Allah ya yi ma wannan laifi ana fahimtar wannan yasa a ɗabi'a a musulunci babu abin da ya fi ciyarwa alkhairi a nan dukkan sha buga muku misali cewa akwai wata karuwa daga cikin karuwan banu isra'ila ta samu wani kare iya ta neman ruwa ya sha ya rasa iya ta faman neman ruwa bai samu ba wannan karuwan ta yi dibara ta yi dibara ta jawo masa ruwa a rijiya ta bashi ya sha sai manzo Allah ya bada labarin Allah ya gafarta mata kare ta sha ruwa kare Allah ta'ala yi wa manzo Allah wahayin wannan matar an yafe mata aikin da karuwancin da ta dau lokaci tana yi ubangiji ya gafarta mata to kun ga ina ga mutum mai la ilaha illallah mai sallah mai karatun qur'ani kuma ka taimake ka ci dashi kaga an kai landan Allah ai ladan zai lunkufe da wace abinda na faɗa nace in laifi ne tsakaninka da ubangiji ciyarwa da taimako iyasa Allah ya yafe kun ga wannan mata ta dau lokaci mai yawa tana karuwanci ko malamai sun ce a lokacin ma ba tuba ta yi ba tana yi bata tuba ba amma da yake laifi ne tsakaninta da ubangiji sai ya yafe mata ita zina laifi ne tsakaninka da Allah ba kaman sata bace ba kaman gulma bane ba kaman giba bace shi yasa hadisin can da manzo Allah ke ce al-ghibatu ashaddu min az-zina ka zauna ka ci naman mutum kai gulmar sa baya na to hadarin zulubin yafi na zina hadari yawan Allah tunda zina duk lokacin da tuba ya zo ma kai nadama kan tuba kai kukan zuci kai wa Allah alƙawarin ba za ka ƙara yi ba to Allah zai gafarta ma amma giba sai ka je ka nemi wanda kai wa giban yafe ma a kuma shine mai wahala wallahi wannan ranar mun ci naman ka wallahi da Allah ka yafe zaka samu mutum 100 zaka samu mutum 100 zai wannan ba kowa ne wallahi akwai lokacin da na dau abinka ko kuma wani abinka iya guna dukiya ce amma gashi yanzu kima an da wahala ka samu wannan yasa duk wani zunubi da yake da dan adam a cikin sa akwai alaka ta dan adam ba ciki da hadari ana fahimtar wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ijabatu da'i ka amsa wa mai kira idan ya gayyace ka aikin alkhairi amma ba wai ya gayyace ka shari ka je ba a'a sai ai kai alkhairi wani zo kuma ya taro makaɗa da mawaƙa da maraya ba za ka je ba wani zo amma haramun za a yi gun ba za ka je ba ana fahimta sai ifsha usulam din jin sallama wani hana a anka watim au naktum bi dhahab manzon Allah ya hane mu mu yi azurfa da zinariya duk kudinka ba za ka sa zobe na zinariya ba an fahimta zinariya haramun ne kai zobe da ita wa an ashrubi bil fidda kuma ya hana mu sha abin sha da kofin da aka yi shi da azurfa ana fahimta wa anil mayasiri manzon Allah ya hane mu al mayasiri shine yin caca wa anil khasi ko fidi abin nan dabba a mata fidi din nan ana yi wa awaki ko yayin tauri haka a fidi su a zari musu marina to shi ma wannan manzala ya hani akan wannan eh dandaka eh ko dandaka eh ko dandaka ko fidi ai biyu ne ita dandakar dandake su ake a sa dora akan wani dutse a bubbuga a raba jijiyoyin kini dandaka fidiya kuma reza ake samu a tsaga sai a zari marina duk biyun ana yi ta wani akwai rashin imani ba gaskiya to duka manzo Allah ya hani wannan wa allubsul harir manzo Allah ya hana mu maza wa sanya hariri su tufa da shi haramu ne manzo Allah ya hani wa istabarak wa dibaj istabarak shine alharirin da aka masa saka sharashar haka maran nauyi shine wannan istabarak kuma dibaj shine alhariri mai kauri an fahimta kamar yadi dai mai kauri da kuma haka marar kauri sharashar haka to dibaji ne za a iya yin istabarak da shi kai alhariri ne za a iya istabarak da shi za a iya dibaji da shi kowanne kuma haramun ne yasa aljanna akwai istabarak ai wani aljanna halal ne kasa amma a duniya ba a bi halalta kasa ba wani abubuwa guda bakwai manzon Allah can na farko ya ba mu umarni mu dinga aiwatar da su waɗannan ko manzon Allah ya ba mu umarni mu dinga mu kauce mu zukar mu aiwatar ana fahimta wa an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullah dan umar Allah ta'ala ya kare yadda da su yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam is tana akataman min zahab fakana yaj'alu yaj'alu fassahu fi badini kaffihi. Akwai lokacin da manzon Allah aka masa wani azuru zobe amma na zinariya, idan zai sa kan zoben sai mai da cikin tafin hannunsa, ba kamar yadda ake sa kan a sama ba, sai ya juya shi ke kalan tafin hannunsa. Ana fahimta? To da manzon Allah yake wannan izala bisa hu lokacin da zai sanya shi, fa sana'an nasu misal zalika, da mutane suka gani sahabbai yi suke dinga aiwatarwa kamar yadda manzon Allah yayi, yi suke ta yi. Thumma innahu jalasa ala minbar, da manzon Allah ya ga jama'a da yawa suna yi sahabbai sai ya zauna akan minbari. Fa nadahu, sai ya cire wannan zobe suna gani a gabansu. Fa kale shi, inni kuntu albasu hadha likatam, ni na sanya wannan zi wannan azo wannan zobe ne. Waj'alu fassahu min daqilin, amma gunda za ka gane ma azurfa yato na sai daga cikin hannuna, daga ciki na sanya shi. Farama bihi, a gabansu ya kwabe sai ya jifa da ya jefar da shi. Suma kala, sannan manzon Allah ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah la albasahu abadan, ba zan ƙara sanya shi ba har abada. Fa nabazan nasu kawatimahum, su ma sahabban da suka yi irin na manzon Allah su dinga cire suna jefarwa suna jefarwa. An fahimci nan? Kun ga anan yanda sahabbai suke bin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani ya yi zubansa da tsada na azurfa kai na zinariya, amma da ya ga manzon Allah ya dauna sa ya jefar, kowa yake kuɓe na sa ya jefarwa. Daga nan suka hana da sashi har abada ba su ƙara sashi. Wa fi lafazin ja'alahu fi yadihi al-yumna, manzon Allah kuma an zai sa zobe a hannu dama yake sawa, ba a nan hagu ba. An Umar bin al-Khattab, daga Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara yarda da shi. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ha al-lubis al-harir, manzon Allah yayi hani a sanya tufata al-hariri. Illa hakaza, sai abinda bai fi girman ɗan yatsa ɗaya ba. Wa rafa'a lana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asbi'aihi as-sababa wal-wusta, sai manzon Allah ya ɗaga ƴan yatsunsa guda biyu da manuniya da wannan na tsakiya, yayi haka. Yace sai dai in alharirin bai fi tsawon ƴan yatsun nan ba, a ratsa shi a jikin tufa, to wannan bai ba matsala ba ne. An fahimta? Kamar faɗin ƴan yatsu guda biyun nan, a ce an samu alhariri a jikin tufarka amma bai fi nan ba, to wannan ba zai shafa ma matsala ba. Amma in ya haura iya ƴan yatsu biyun nan, to ya zama matsala, ya zama haram. Wali muslim, daga muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ha rasulullah, manzon Allah yayi hani sallallahu alaihi wasallam al-lubis al-harir, akan sanya tufar al-hariri. Illa mawdi'u usba'aini aw salasa aw arba, sai dai iya fadin ƴan yatsu biyu ko uku hudu, iyaka nan kadai aka shar'anta, ko an kai a shari'a ba kai laifi ba, amma in yayi fadin haka yayi laifi. An fahimta? To ina ganin mun zo inda zamu tsaya insha Allah, mun zo zamu tafi kitabul jihad, kuma da ganin alama littafi ya zo ƙarshe ma zan iya cewa akwai yiwuwar darasi ɗaya ko biyu za mu iya gama shi insha Allah. A batu da darasi biyu insha Allah, ba mako mai zuwa ba wancan makon na sama za mu gama wannan littafi insha Allah. Muna roƙon Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya amsa mana. Na manta kuma wannan shine darasinmu na 48 a littafi, darasinmu na 48. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana. Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta, Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata. Muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu, Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu. Allah muna roƙonka ka shirye da mu da zuriyarmu, Allah ka ɗora mu a tafarki madaidaici. Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira, Allah muna neman tsaronka daga sharrin duniya da lahira. Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya. Allah muna roƙonka da muna mai albarka, Allah ƙara mana ruwa mai alkhairi mai yawa, Allah ka sa wa damunar mu albarka ya rabbal alamin. Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti, Allah ka ba su lafiya. Allah duk wanda yake jinya ko yawo da ita ko iya kwanci, Allah ta'ala ka ba shi lafiya, ko kuma Allah ta'ala ka daɗe mu da lafiya da imani. Muna ƙara sanya ƙasar mu cikin addu'a, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. wannan fitintinu da suke kokarin tashi a wannan ƙasa. Allah ta'ala muna roƙonka, Allah ta'ala ka zuba musu ruwan sanyi. Allah duk abin da zai tayar da hankalinmu, ya Allah ta'ala ka nesanta mu da shi. Abin da zai dauke mana nutsuwa da zaman lafiya da ibada cikin kwanciyar hankali, Allah kar ka jarabe mu da shi ya Allah. Duk kuma wanda suke kokarin tada wannan fitina domin wata manufa ta su, Allah kar ka ba su nasara. Allah ka yi riko da hannayensu, Allah ka batar da tunaninsu ya Allah. Allah ka ruguza nufinsu. Allah ta'ala muna roƙonka ka sanya wa shugabannin mu tausayi, ka ba su ikon ije haƙƙin da ke kansu namu ya Allah. Allah ta'ala muna roƙonka ka sa mu lafiya mu yi lafiya. Wannan gari namu na Gombe Allah ya ƙara masa albarka da zaman lafiya, da sauran garuruwan mu na Musulmi da ƙasar mu duka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ta'ala muna roƙonka dukkan mai buƙata ta alkhairi cikin mu Allah ka biya mana. Dukkan wanda yake neman tsari ga wani al'amari na rayuwa Allah ta'ala ka tsare mu gaba daya. Muna ƙara addu'a ga wanda ya asasa wannan masallaci, Allah ta'ala ya maisa kayya da aljanna. Ayyukansa na alkhairi da yake aiwatarwa Allah ka amsa masa. Allah ka jikan mahaifansa da namu, Allah ka shirya zuriyarsa da tamu, Allah ta'ala ka ƙara wa harkokinsa albarka, hanyoyin samunsa Allah ka inganta masa su, Allah ka bashi tsaro da kariya da shi da iyalansa da sauran musulmai gaba daya. Allah ta'ala muna roƙonka duk wanda ya zo wannan masallaci, Allah ka maida kowa gida lafiya. Ladan da ake samu irin gurabin da ake karatun addini, Allah ya sadar ba mu a ciki. Allah ta'ala muna roƙonka ka raba mu da rushewan aiki, ka raba mu da ingizawar shedan. Akwai dan uwa Malam Isa wanda yake kula da harkar media tamu, yayi tafiya yau zuwa garin Jos, to muna masa addu'an Allah ya dade shi lafiya, da shi da dukkan ƴan uwa musulmai da suke cikin halin tafiya, Allah ta'ala ka dawo da su gidajen su lafiya. Garuruwa da suke cikin kunci na rashin fita kamar jihar Kano da wa'ansu jihohi haka, sanadiyar wannan fitina muna roƙon Allah ta'ala ya lafar da wannan fitina. Allah ka zuba a bai ruwan sanyi ya Allah. Allah wannan jarabawa kar ta yi tsawo ya Allah, ka kashe ta ya Allah. Ya Allah ta'ala ka zuba mata ruwan sanyi ya Allah. Ya Allah kar ka jarabe mu da abin da ba za mu iya yi ba. Allah ka zaunar da mu lafiya inda fitinar ba ta je ba, Allah ka datse ta. Na'am. Tambayar me? Kuliya ba ta da wannan matsalar ita, ba kaman kare ba ce. An tambayi manzon Allah game da kuliya, ya ce shi Amina ɗauwafina alaikum. Ita mai zazzagaya wace a cikin rike ta ba haramun ba ne, kuma ba wani zunubi. An gane ko? Sai dai sai da ita ne, sai dai in aiki za ta yi. Amma ba za a sai da ita ba, haka kawai ba za a sayar ba. Sai dai aiki da yake tana gadi ko tana maganin ɓeraye a gida da sauransu. To in dai dan aikin ta ne ya halatta gaskiya. Amma haka dan a sayar a cira ma bai halatta ba gaskiya. An fahimta? Wannan shi ne abin da malamai suka faɗa insha Allah. Haramun ne. Ita me za ta haifar allurar hanyarsa? Me za ta yi masa allurar? Me za ta hana su? Ya yi dulayi ɗaya ne a yi. Duk bai halatta ba. Bai halatta ba. An gane ko? Wannan shi ne insha Allah. Allah ya samu dace. Subhana rabbika rabbil izza. To akwai ɗan uwa Malam Abubakar, shi ma ya ce an yi masa rasuwa, wani cousin nasa ya rasu. To shi ma yana buƙatar mu sa shi addu'a, muna addu'an Allah ya ji kansa. Allah ya gafarta masa. Allah ta'ala ya sa aljanna ta zama komarsa. Allah ya bada hakurin jure wannan rashi da sauran yan uwa gaba daya. Akwai marasa lafiya ma da suke da bada sakon asa su addu'a. To da mu da su duka Allah ta'ala ya ba mu lafiya. Allah ta'ala ya yi wa kowa abin da ke damun shi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.